العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى ألا يقوم يوشدا جوتا رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبود يد أبي حدود 38 kuma daya ga watan 6 miladiya 2017 a wannan masallaci mai tarin albarka Masjidul Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan shine majlisin mu na 9 insha Allah ta'ala tafsirin mu yana gudana a cikin suratu Al-Ma'idah zamu tashi aya ta 97 da izinin Allah bismillah mana
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ja'ala Allahu al-ka'bata al-baytal haram qiyaman lin-nasi wash-shahral haram wal-hadiya wal-qalam ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم
بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah ta'ala ya gama mana bayani akan hukuncin haramcin yin farauta ta tudu ga mai aikin haji ko umra da kuma abinda aka dora masa idan ya aikata haka me zai yi Allah ta'ala ya bamu umarni cewa wanda ya aikata farauta alhali yana mai aikin haji ko umra to zai bada sakamakon hadaya kwatankwacin abinda ya kashe ya kashe wani abu daga cikin dabbobi manya to zai bada daga cikin dabbobin ni'ima zai bada dabba babba ya bada matsakaiciya ya kashe matsakaiciya haka zai bada matsakaiciya ya kashe karama zai bada karama idan ya bai samu damar yin hadaya ba sai aka ce ya ciyar da miskinai kowane miskini ya bashi muddun nabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu a tafsirin al-imam mujahid ibn jabr idan bai samu damar ciyarwa ba sai ya azumi kowane mudu biyu yana makofin azumi daya haka al-imam mujahid ibn jabr rahimahullah ya bada fatawa da kuma wasu malamai ba shi kadai ba to Allah ta'ala ya gama wannan bayanin sai zai zo ya mana bayani akan matsayin ka'aba da inda take wato garin makka da alfarman wannan gari da alfarman kanta ita ka'aba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda take wannan alfarmar take tun kafin zuwan musulunci tun kafin Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ka'aba ana girmama ta makka gari ne da ake girmama shi gari ne mai daraja gari ne mai kima tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi to ya sanya shi ya kasance gari ne alfarma sannan masallacin ya kasance masallaci mai alfarma sai Allah ta'ala ya ce ja'ala Allah Allah ta'ala ya sanya al-ka'abata ka'aba al-bait al-harama wannan daki wanda yake mai alfarma Allah ta'ala ya sanya shi qiyaman lin-nas abinda mutane suke tsayuwa addinin su ya tsayi da shi rayuwar su ta tsayi da shi والشهر الحرام سنن الله تعالى يا سن وتاني الفرما شيما يقسن شيء قياما للناس يقسن شيء وانا ابو دمتاني الدين سكي تيواد شيء غاي وستكي تيواد شيء والهدية حقا ننهدية دعكي ينكاوا إثما الله سبحانه وتعالى يا سن ياتا يقسن شيء وانا ابو دع الأمة كي تيواد شيء الدين انتا دقم غاي وغتا والقلائدة sannan haka nan alamar da mutane suke daurawa a tare da su a matsayin a gane cewa su masu haji ne ko masu umra ba za a taba su ba za a kashe su ba tun kafin zuwan musulunci wannan alamar ita ma Allah ta'ala ya sanya ta a matsayin wani abu da mutane ke tsayuwa da shi addinin su ya tsayi da shi rayuwar su ta duniya ta tsayi da shi dalika Allah yayi haka ne li ta'lamu dan ku sani anna Allah cewa shi Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi yana sanin abin da yake cikin sammai kuma yana sanin abin da yake kasa wa anna Allah kuma lallai Allah madaukakin sarki bi kulli shay'in ali masanin komai ne ya san komai ba abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa ba komai Allah ta'ala ya sani wannan aya tana da girma aya mai daraja ta zo tana bayani akan matsayin Ka'aba da kuma matsayin Makka ga baki ɗaya inda aka shata ake ce masa harami الإمام ابن جرير الطبري سيّر الله الكعبة البيت الحرام الله تعالى يا سنّي كعبة لكن الفرمة أما تيمي قواما للناس وانا أبدا متاني سكي طيوادش ما دامر أقوي كعبة ما دامر أقوي مكة والدين متاني زي طيو ما دامر أقوي مكة أقوي كعبة رايو متاني ذات طيو الذين لا قوام لهم وراندا با شي da wani abu da ya tsayi suka tsayi da shi in ba wannan min ra'isin yahjizu qawiyahum an dha'ifihim tun kafin zuwan musulunci Ka'aba idan mutun ya shiga cikin ta to ya tsira Ka'aba sai ta zama wata kariya ga mai rauni kada mai karfi ya take shi ya danne shi ya cinye shi da za a biyo mutun tun kafin zuwan musulunci sai ya huga ya fada Ka'aba to ya sha sannan Allah ta'ala ya sanya wa musi'ahum an muhsinihim sannan Allah madaukakin sarki ya katanga mai munanawa ba zai cutar da mai kyautatawa ba wa zalimahum an mazlumihim sannan Allah ta'ala ya sanya Ka'aba ta zama kariya ga wanda za a zalunta Allah ya kare shi daga mai zaluntar sa Allah yayi haka ya sanya Ka'aba. Wa shahr al-harama sannan Allah ta'ala ya sanya wata ne al-farma za mu ji wani watan ake nishi. Wal hadiya sannan ita ma hadaya da ake yanka ta idan an yi aikin haji Allah ta'ala ya sanya ta ta zama ita ma wani abu da mutane ke tsayuwa da shi rayuwarsu da addinin su su tsayi da su. Wal qala'ida sannan haka ababan da suke daurawa a matsayin alama in an gansu ba za a cutar da su ba an san cewa masu aikin hajji ne su ko umara wannan alamar ita ma Allah ta'ala ya sanya ta addinin mutane ya tsayi da shi sannan ai da ita sannan rayuwar su ma ta tsayi da ita fa hajaza bi kulli wahidin min zalika ba'dahum an ba'd Allah ta'ala ya dauki waɗannan abubuwan da ya ambata mana guda hudu al-ka'aba ash-shahru al-haram al-hadi da al-qala'id dukkanin su Allah madaukakin sarki yayi amfani da su su zama wata kariya ga mutane iz lam yakul lahum qiyamun ghayruhu domin mutane ba su da wani abu da za su tsayi da shi in ba waɗannan abubuwan ba waja'alaha ma'alima lidinihim wa masalih umurihim sannan Allah ta'ala ya sanya waɗannan abubuwan su zama alamomi na addini sannan su zama abubuwan da rayuwar mutane ke inganta da shi ɗan uwa wannan abu da Allah madaukakin sarki yake mana bayani Makka wani gari ne da Allah madaukakin sarki ya girmama shi a duniya babu garin da ya kai sa daraja a wajen Allah shi yasa makanan wa makanatan inji malamai da matsayinsa a duniya a geografiyar duniya da matsayinsa a wajen Allah na daraja to duk kusan abu ɗaya ne a duniya yau in mutum ya dauki map ya dauki kharita ya dauki taswirar duniya Ka'aba ita ce Makka ita ce garin da yake a tsakiyar duniya haka Allah ya zabe shi yasa ya shi a tsakiyar duniya dan Afrika mu da muke Afrika muna kallon Makka a matsayin tsakiyar duniya wanda suke Asiya babba su ma suna kallon Makka a matsayin ita ce tsakiyar duniya waɗanda suke ƙasashen turai su ma suna ɗaukar Makka a matsayin ita ce tsakiyar duniya kai har waɗanda suke Australia su ma suna ɗaukar duniya a matsayin tsakiyar suna dauka Kaaba masallaci ne alfarma Makka gabaki dai ita ce tsakiyar duniya kun ga makanan kenan sannan makanatan daraja Allah ta'ala bai yi wani gari da ya kai Makka daraja ba alfarmar sa kuma alfarmar wannan daki shine daki na farko da aka fara gina a ban kasa Allah ta'ala ce inna awwala baiti
inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin
fihi
fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man daqalahu kana amina
ko kun ga Allah madaukakin sai ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallai dakin farko da aka fara aje shi dan mutane al-imamu shaukani a cikin tafsirin sa yace malamai suna da maganganu guda biyu wasu suka ce Allah ta'ala ya sanya Ka'aba a matsayin shine ginin farko da aka fara yi a ban kasa ba kawai wajen ibada ba inda mutane ma za su zauna to ba dakin ba gidan da ya girmai ginin farko da Allah ta'ala ya fara sawa akai a ban kasa shine Ka'aba malamai suna cewa mala'iku suka gina shi Allah ta'ala ya umarci mala'iku suka gina Ka'aba tafsirin farko kenan tafsiri na biyu sai suka ce a'a ba ana nufin dakin farko da aka fara ginawa bane a'a dakin bauta inna awwala baitin wudi'a lin-nas lil-ibadati dakin farko gidan farko ginin farko na ibada da aka fara yi a ban kasa shine Ka'aba sai Allah ta'ala yace lalladhi bi bakka wannan dakin na farko da aka fara gina shi ko ka fassara a matsayin dakin farko ba wanda ya gabace shi ko dakin farko na ibada to shine dai lalladhi bi bakka shine wannan da yake Makka Bakka Makka malamai suka ce an kira Makka da Bakka li'annaha tabukku a'naqal jabadira saboda duk wanda yaje Makka duk takamarsa sai ya girgiza ba a ma maka girman kai in ka je maka sai ka kaskanta duk wayewarka sai kai kauyanci kai ba Makka ita cikin Makka ba garuruwan da suke gefanta ma suke da alaka da ita in ka je sai kai kauyanci sarki Faisal Allah ya gafarta masa ɗaya daga cikin sarakunan Saudiya da aka yi masu kirki mutanen Allah suwawa suka fara lokacin da suka fara haƙo man fetur ɗinsu shugaban ƙasa America a lokacin na manta kowane shugaban ƙasa ne dade da karantawa sai sarki Faisal ya gayyace shi Riyadh ba Makka ba dan ba zai shiga Makka ba shi kafiri ne ya gayyato shi saboda suna kama Saudiya wasu dokoki na turai cewa sai sun bi sarki Faisal ya ce ba za su bi waɗannan dokokin ba sai ya gayyato shugaban ƙasar America na wannan lokacin in ban manta ba ina jin president F Kennedy in ban manta ba kusan lokacin su ne suka yi mulki lokaci daya ya gayyato shi abinda aka yi sai sarki Faisal ya ce duk wani abu na da bature ka a sa a wajen da za su zauna ka a sa wutar lantarki duk wani abu da ka sani na zama wanda ake ce masa na zamani ko sarki Faisal ya ce kai amfani da shi aka musu gini aka sa jinka inda za su zauna aka dauko tabarma irin ta karauni ta kaba aka yi sakar gida suka zo suka yi wajen sati dai a wajen abincin da suke ci daga dabino duk dai ƴaƴan marmari sai cikui da aka yi da nonon raƙuma shikenan suna zaune sai sarki Faisal ya ce masa kai waye yace ni shugaban ƙasa America ne yace ni waye yace shugaban kasar Saudi Arabia sarkin kasar Saudi Arabia yace da muka zo nan muka yi sati ɗaya mun takura yace a'a yace ka ga wani abu na ku a nan wajen wanda ku kuka yi ku turawa yace a'a yace to idan kuka matsa mana kuka ce sai mun bi dokokin ku refineries din da aka zo aka yi zan cinna musu wuta zan sa a kona su gabaki daya in kai da ni mun iya wannan rayuwar to ashe talakawan mu suka fi cancanta fi irinta saboda ka zamu koma rayuwar mu ta da zamu koma rayuwar mu ta da wanda Allah ya halice mu akan ta yace na'ishu ala labanina min nutina wa ala tamrina min nakhilina haka ya fada masa yace zamu koma mu rike shan nono nonon raquma zamu rayu ba zamu mutu ba kuma zamu koma mu rike cin dabino wanda bishiyoyin dabinan mu ce ba mu to kaga riyab ba makka bace ba ta cikin harami da nisa tsakanin makka da riyab tafiya ce mai nisa kusan tafiyar awa 10 ba tafiya bace mai sauki da nisa to amma tunda tana da alaka da jaziratul arab to wannan daraja ta shafe ta ta samu albarkan makka riyab nan ne babban birnin su ba ma bata cikin biladul hijaz amma kuma tunda tana da alaka da jaziratul arab sai gashi ta samu wannan kimar ta samu wannan daraja shugaban kasa america ya je ya zama bakawi kuma ko wannan ziyarar da ya kai shugaban america ne yanzu sai da ya kauyanci ya ce bai taba zuwa garin da ya ga abubuwan ban mamaki kamar kasar saudi arabia ba wannan ita ce daraja shi yasa da ka ji musulmi wai mutum ya ce shi musulmi ne amma da ya tashi magana sai dai ya zagi makka to ba musulmin Allah da annabi bane munafiki ne har wani wai ya ce shi musulmi ne ya ce wai zai kawo wai zai batar da ita a bankata ha ba mala ka sa ni ne maganar mutanen gari ina aka je ka karanta tarihin abarahat kaje ka karanta tarihin kaje ka karanta alamtar kaifa fa ala rabbuka bi ashabil fi zaka sha mamaki to shine wannan Allah ta'ala yake ba mu labari gari ne mai daraja Allah ta'ala ya sa annabi ibrahim alaihi salam ya magarin addu'a kuma Allah ya amsa duk wani abun ban mamaki akwai shi a can to shine wannan Allah ta'ala yake ba mu labari da shi rayuwar mutane suke مال ابن جرير الطبري يقول والكعبة السنية فيما قيل كعبة لتربيعها أنكرا كعبة كعبة سبودة فانا أخذ تكيدش فانا دقنوني بداه وشي سأكي شيمة كعبة وسكما ما لم يسك شعاع لرفعتها سبودة لو ككتا كعبة نادوت معجزة أنا أمبك تقضوها بك جنتا سي جنتا كما يكرم وما كان أزوها سي تاب بجزوش يكا tana da wannan daraja sai kaga ta cika maka ido sai kagan ka dan karami a gabanta sannan sai kana ganin ta kamar karama amma kana zuwa ka shiga masallaci za ka ganta kai ta cika maka ido kuma ce ma nauyi a zuciya to shi yasa sai ake ce mata Ka'aba wannan tafsirin na cewa li tarbi'iha saboda kwana hudu take da su kwanoni hudu take da su al-imam mujahid ibn jabar rahmatullahi alayhi ya bada wannan tafsirin haka al-imam ikrima dukkanin su almajiran ibn abbas radiyallahu anhuma suka ce an kira ta da ka'aba li tarbi'iha saboda hudu ce kwana hudu take da su mala ibn jarir yace wa ja'ala ta'ala dhikruhu lilka'bata Allah ta'ala wanda ambatansa ya daukaka ya sanya ka'aba والشهر الحرام ده وتامي الفرما ونيني وتامي الفرما وتامي الفرما بعد أشي نتيبا ونن ألن دعكت الشهر الحرام ألب شيء تاستقراطي ألب شيء دكي فائدا تد جمعي بداه ديني إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم watannin guda hudu sune watannin alfarma tun kafin zuwan musulunci balarabe na girmama su ba a yaki a ciki balarabe abun kunya ne a ce an kashe mishi wani dan uwansa bai daukansa ba to amma in an kashe mishi dan uwa ne a cikin waɗannan watanni guda hudu ko baban shi aka kashe ba zai daukansa ba sai watan ya kare balarabe duk wanda ya cituwo da shi to miya ya sha sai ya daukansa kuma balarabe daukar fansa in ya tashi ramuwar gayya yake bahaushe ya ce ta fita gayya zafi ko to ramuwar gayya yake a adab akwai muhalhal ibn rabi'a ɗaya daga cikin mawakan larabci kafin zuwan musulunci aka kashe mishi wani dan uwa yayin rantsuwa da gunkin su yace sai ya karar da duka kabilar wannan da ya kashe mishi dan uwa ana zaune ranan ana tira ana shaye shaye ana shan giya sai aka zo sai aka ce ai daya daga cikin ƴan kabilar su shi ya je ya kashe wanda ya kashe masa dan uwa da aka kawo masa labari wanda ya bada labarin sai yace bi akhika kulai shi an yi daya da daya kenan an kashe maka dan uwa kulaibu kai ma yanzu an je an kashe wanda ya kashe kulaibu shikenan an gama magana yace bi akhi kulaib li yabu bi shis'i na'li kulaib yace wannan banzan da aka kashe shine za ku ci a matsayin dan uwa na kulaibu to yanzu hancin takalmin kulaibu muka ansu hancin takalmin kulaibu ne hancin takalmin kulaibu ne to amma ko in irin haka ta faru al ashhurul hurum ne to ba zai daukan sa ba sai waɗannan watannin sun wuce ba a yaki waɗannan watanni su ne guda uku a jere kamar yadda hadisin al-imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi yazo ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su guda uku yace salatun mutawaliyatun guda uku a jere suke waɗanne ne suke a jere ذل قاعدة ذل حجة المحرم أجيرتك ذل قاعدة أكرجم وتانشاء ذل حجة وتانشاء المحرم وتانا سيكم ورجب مضر سيوت الرجب وتانا بقل وتان دقشي سيوتان دكي جاجبر وتان سلا وتان أزم فباء ياكي أشتنس فسي الله تعالى ينا أنبتامنا تشيوا waɗannan watannin sun zama wasu abubuwa da rayuwa sai tabbata da su saboda ba a yaki a cikin ana yaki al'umma karewa take yi to sai aka zaba a cikin watanni 12 da ake da su kaga an samu ɗaya cikin ukun watannin guda 12 an cire hudu saura nawa saura 8 ko to kaga wata hudu zallar zaman lafiya ake shi ko balarabe yaki a wajen shi yadda ka san yadda yake shan giyan nan haka ya dauki yaki kullun cikin yaki ake to amma idan waɗannan watanni hudun sun zo to rayuwa na dadi ba a yaki in wani an kashe mishi baba ba zai daukan sa ba in an kashe mishi dan uwa ba zai daukan sa ba to sai Allah ta'ala ya ce shi ma wani su ma waɗannan watannin suna cikin abin da rayuwar mutane ke tsayuwa da ita domin rashin yakin nan da ake yi a samu zaman lafiya a yi sulhu ai abu ne da rayuwa ke inganta da shi wace al'umma ce ka taba ganin ta ci gaba a cikin yaki al'umma duk da a cikin yaki take ba ta da ci gaba ba za ta iya yin komai na inganta ƙasa ba wutar lantarki ba za ta gyaru ba ruwa ba zai gyaru ba shi yasa annabi sama ya karantar da mu addu'ar zaman lafiya لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية كفروا يا الله كي الله كاو أبو كنان غاباكو كنا جن كنا دك عرفي سوجو جن كسن دلي حسن يتن بي باسد أدني أشكن قتا كفروا وانم فاتو كي الله كاو ياكي وسلوا الله العافية كرقوا وقوان الله زمن لافية كل يزم تشن أدو أدى ذاكي to ka koki Allah madaukakin sarki Allah ya bada zaman lafiya shi yasa annabi sama cikin addu'o'in da yayi wai kai Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya ya Allah ina neman ka ka yafe min kurakuran da nake yi wanda suka shafi addini da wanda suka shafi rayuwa sannan ya Allah ka bani zaman lafiya a cikin addini sannan ya Allah ka bani zaman lafiya a cikin rayuwa zaman lafiya yafi komai annabi sama ya lissafa zaman lafiya a cikin ni'imomi guda uku da in aka maka to ka zama sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha minkum amilan fi shirbihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya hadithan al-imam at-tirmidhi da isnadi sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da ya wayi gari aminan fi shirbihi kana zauna a lafiya layin kulafiyar talau in go kulafiyar talau karama hukuma kulafiyar talau jiha kulafiyar talau kasa lafiyar talau ba za a ce bom na tashi ba sannan mu'afan fi jasadihi sannan kana da lafiya a jikinka lahu qutu yawmihi sannan kana da abin da zaka ci na wannan ranar ku duba fa maganar manzon sallama lahu qutu yawmihi abin da za a ci a ranar kana da shi manzon sallama yace in ka samu ukun nan fa ka'annama hizat lahu ad-dunya kamar an tara maka mulkin duniya ne ka zama kai ne sarkin duniya wannan ni'ima ce babba wannan abubuwan guda uku suna cikin usulun ni'am suna cikin tuwashu na ni'ima da Allah ta'ala yake ma dan adam wannan abubuwan guda uku to yaki babu alkhairi a cikin shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ambace shi anan aka tuna ma larabawa wannan ni'imar da Allah ya musu ka'aba wajen zaman lafiya ne watanni masu alfarma na zaman lafiya ne sannan hadaya da ake tara namanta a ciyar da talakawa zaman lafiya ne domin yunwa kuma ke kama da yaki shi yasa Allah ke hada su a waje daya فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ينوى تيكما دياجي تن أقل ينوى تكرمي ياجي ياجي مي كرمي ينوى شيء صعب العرب يشي الرجل الجوعان هو الرجل الغضبان mutumin da ke jin yunwa kullun cikin wushi yake ka zo ka ce mishi ina kwana yace ni ban ganshi ba ina gajiya ni nayi ban gaji ba ka gaishe shi wai kuma yana fada da kai yunwa ce to kage shi yasa sannan wal qala'id al qala'id malaman tafsiri mun dauki fassara farko suka ce alamar da larabawa suke daurawa idan mutum zai tafi aikin haji tun a jahiliya kafin zuwan musulunci to sai ya dauki wata alama kaman sarka ko ya dau wani mayafi haka sai ya sa a jikin sa da an ganshi ba za a taba shi ba koda ana yaki da shi ne wannan kayan Allah ne koda a yaki ake to ba za a taba shi ba saboda me saboda taqallada ya ko qallada qallada alamatan ala annahu hajjun ya daura alama cewa shine aikin haji ne aw annahu mu'tamir ko kuma mai umara ne shi fassara farko kenan fassara ta biyu al-imam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace al-qala'id hadaya ake nufi da an ce al-hadi sai aka ce wal-qala'id sai ce al-hadi al-hadi ghayru al-muqallad hadaya da ba daura mata alama ba amma al-qala'id jam'i ne na qalida qalida ko al-maqluda abinda aka dora ma alama so tari har yanzu a sunna idan mutum ya dauko hadayarsa da zai yi hadaya da ita zai shigo da ita garin makka to ana sanya mata alama misali kaman ya dauta kalminsa fara daya sai ya sa mata a wuya ko kuma ya rubuta a jiki misali da maka yace hadiyu to duk wanda ya ganshi an san cewa waɗannan dabbobin na hadaya ne ba za a ga tambaye shi nawa nawa ba to sai ibnu abbas radiyallahu anhu ma sai fassara al-qala'id yace ai al-hadi al-muqallad ce hadayar da aka ma'alama amma fassara ta biyu kusan malaman tafsiri sun fi tafiya akan ta cewa al-qala'id alamomin da masu hajji suke sawa a tare da su in an gansu a gane cewa su alhajjaine ko kuma masu umara kamar yanzu misali da kaga mutum mu ya sa wannan fararen kayan namiji ya sa abin nan gefto da kuma mayafi ka san me ka san hajji zai yi ko umara anan misali tun daga Najeriya akan yi jahohi sukan yi uniform kowace jiha tana da uniform dinta ana ma maza ana ma mata to kana iya daukar wannan a matsayin shine alamar wasu alamomi da ake gane cewa wani alhaji ne wani aikin haji zai yi ko wani umara ko Allah ta'ala ya sanya su suma a matsayin qiyaman lillah abinda mutane rayuwa suke tsayuwa da shi sannan kuma abinda addinin mutane ke tsayuwa da shi to shine sai al-imam al-jarir al-tabari sai yake cewa lima kana yu'azzimuhu liman kana yuharrimu zalika min al-arab wa yu'azzimuhu domin larabawa sun kasance waɗannan watannin masu alfarma ne a wajen su kuma watanni ne da suke girmama su bi manzilatir ra'is alladhi yaqumu bihi amru atba'ihi waɗannan watannin da ka'aba da kuma alamomin da masu aikin haji suke sawa dan a gane su masu aikin haji ne ba za a cutar da su ba sun zama kaman shuwagabanni wanda shuwagabanni da su rayuwar al'umma ke tsayuwa shine qiyaman linnas wa amma al-ka'batu fal-haram kulluhu amma da Allah yake ka'aba ba masallacin kawai ake nufi ba ana nufin harami gabaki daya manzon Allah sai sama a hadisi sahihi yace inna ibrahima harrama makkata lalle annabi ibrahim ya sa alama yanzu misali akwai inda zaka je kana tafiya daga jiddan aka dauke ka a mota zaka shiga garin makka akwai inda kana zuwa zaka ga wani katotan allo katotan allo an yi rubutu da yarurruka manya-manya na duniya cewa daga nan harami ya fara kafiri bai halatta ya shiga ba shi yasa kafiri in pilot ne ya kashi jidda ba shi ba shiga garin makka haramun ne shiga ba zai shiga ba wanda yana cin alfarmar garin makka kafiri baya shiga kafiri bai sai shiga garin makka ba ba garin da ake shiga yadda a ce baka isa ka shiga yadda kage dama ba sai wannan garin sai ka cika sharuɗa sharuɗin farko sai kai musulmi ne in ba wannan sharuɗin ba za ka shiga ba to wannan ba masallaci kawai ake nufi da cewa Allah ya sanya shi qiyamal linnas ba a gabaki ɗaya harami gabaki ɗaya wa sammaha Allahu haraman Allah ta'ala ya kira Ka'aba ko Makka a matsayin gari mai alfarma litahrimihi iyaha saboda Allah ya ba garin alfarma ya haramta aikata wasu abubuwa a ciki an yusada saiduha ba a farauta a garin Makka ba a farauta duk abin da ka gani a Makka a garin Makka ba za ka kama ba ka ce ka kama farauta ba a farauta a garin Makka haramun ne ka kama gadan Makka haramun ne ka kama barewan Makka haka zoman Makka haka tantabaran Makka duk ba a kama su in kai ka ci wani abu to kai ka kiwata a gidanka ko ka je ka siyo a kasuwa amma ka je ka ce ka je daji ka yo farauta a wannan haramin ba a yanka ba a kama aw yuxtala khalaha sannan ba a tsinkaci yawan Makka ciyawa ta garin Makka ba a tsinkarta ba a yi aw yu'badu shajaruha ko kuma a tara bishiyoyinta bishiyoyin da suka fito da kansu ba wanda kai kai dasa akan in kai ka dasa kanka ka sare amma bishiyoyi irin na daji da ake zuwa a je mu nan a je a ciko motoci ana siyarwa ana konawa to ba a mai bishiyar Makka haka haramun ne bishiya ɗaya ce kawai Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu ya nemi alfarma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace illa al-izkhira ya ma'aikin Allah ai mana sauki mu yi amfani da tsauri saboda muna amfani da ita a wajen sa ta mu gina mu sa danni na gida sun za mu yi danni katanga da za ta tsare gidajenmu ba za a ga ganin me muke a cikin gidajenmu ba muna amfani da wannan icca sannan kuma muna amfani da shi a makabarta muna sawa mu giggita a kabari muna sawa sai manzo kuma sannan ana amfani da shi a matsayin masu kira suna amfani da shi a matsayin gawayi na wutar zugazigi Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu babban annabi sama ya nemi wannan alfarma sai manzo sama aka masa wahayi yace to illa al-izkhir an ba ku dama tsauri babu laifi ku sare shi babu laifi ku sare bishiyar tsauri amma in ba wannan bishiyar ba to duk wata bishiya a garin Makka in ba kai ka dasa ba haramun ne ka sare ta to wannan shine ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama qiyaman lin-nas sannan ba a yaki a ciki ba a yaki a garin Makka tunda Allah ta'ala ya halicci garin Makka ba a taba yaki a garin Makka ba a matsayin yakin da Allah ya yarda da shi sai ranar fathu Makka a watan Ramadan a shekara ta 8 da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da sahabbansa suka zo daga Madina suka zo garin Makka ya dawo hannunsu to Allah ta'ala ya ba annabi salma dama cewa in ta kama ya gwabza da kafirai sun ki yadda su miƙa wuya to an ba shi dama a wannan lokacin ya yaki shi ma kuma aka zo kafirai suka nemi zaman lafiya suka yi siyasa suka nemi diplomasiyya annabi sama kuma ya ba su dama annabi sama ya ce wanda ya shiga Ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan Safiyya bint Abd al-Muttalib ya tsira wanda ya shiga gidan sarki Abu Sufyan radiyallahu anhu bai musulunta ba a lokacin shi ma ya tsira annabi sama ya ba su dama so da ka ba ayyaki ba shi yasa manzo Allah ta sama yace Allah ta'ala bai taba bada dama ayyaki a garin Makka ba sai shi kadai aka ba wannan dama shi yasa malaman da suke rubuce rubuce suka yi rubuce rubuce akan abubuwa da Allah ta'ala ya kebance annabi sallama da su wannan nafici an halasta masa in ya yayyaki a garin Makka in ta kama ayyaki kuma Allah ya kaddara ba a gwabza ba shikenan kafirai suka mika wuya duk suka musulunta shikenan daga nan ma aka sake cewa to a wuce gaba tunda an gama da garin Makka ya dawo hannu to a wuce a tafi Hunain shine aka kama hanya aka tafi Hunain to kun ji wannan shine so daga garin Makka gari ne mai alfarma duk mutumin da kage yana nufin cutar da garin Makka ba musulmin Allah bane babu musulunci a zuciyarsa ba musulunci yake ba yana can yana wani addinin shi naki na daban to dan gari ne mai daraja babban malami al-allama ibn ashur rahmatullahi alayhi yayi dogon bayani kila da zamu saki muna fassara magana sakila sannan zamu gama amma dai zamu dan karanta wani abu daga cikin abin da ya fadi a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir a game da wannan aya da kuma surrorin da Allah ta'ala ya kunsa da suke da alaka da garin Makka da kuma Ka'aba da kuma watanni masu alfarma da ita kanta hadaya yace wa innama kanatil ka'abatu qiyaman lin nas Allah ya sanya ka'aba ta zama abinda rayuwar mutane za ta tsayu da shi li anna Allah domin Allah lamma amara ibrahima lokacin da ya umarci annabi ibrahim alayhi salam bi an yunzila fi makkata zawjahu wa ibnahu isma'ila cewa yazo da dansa da matarsa hajaru dansa isma'il alayhi salam annabi ibrahim alayhi salam yana kasar iraki kafin ya dawo ya koma sha Allah ya umarce shi bayan Allah ya azurta shi da da isma'il shine dan sa na farko shine azzabih shine wanda aka so a yanka shine al-gulamul halim Allah ya ba annabi ibrahim yaya biyu akwai al-gulamul halim akwai al-gulamul ali الغلام الحليل شين إسماعيل وبشروه بغلام حليم إسماعيل شين شين عقيمية أينكاش فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين شين عقيمية أينكا الغلام العليم شيكم شين إسحاق عليه السلام Isma'il daga nan ne zurriyar Larabawa ta zo. ƴaƴansa sune ake ce masa al-Arabul Musa'ida. Haka malaman tarihi suke kiran su. Duk da ni ina da maganganu akan wannan. Amma dai ba aji bane nan tukuna. Amma ina karantar da Adam na kan kawo maganganu akan shi. Al-Arabul Musa'ida ƴaƴan Annabi Isma'il kenan. Sai shi kuma Ishaq duk banu Isra'il ƴaƴansa. ومن وراء إسحاق يعقوب باين إسحاق أكباش يعقوب يعقوب شيني يحي في آية شادي سوني إثنى عشرة أسباطا إثنى عشرة أسباطا عمما سوني جدا شادي فالنبي إسماعيل عليه السلام لوكة شند الله تعالى يبا النبي إبراهيم شي أكهي في تحنير حاجون malaman tarihi suna ba da tarihi cewa ita Hajaru Annabi Isma'il alayhi Annabi Ibrahim alayhi salam yayi wata tafiya sai ya shiga garin Masar a lokacin akwai wani sarki na Masar duk matar da ta zo idan mutum ya zo wucewa da matarsa to sai ya kama ta yayi lalata da ita kuma ya kashe mijinta Annabi Ibrahim alayhi salam da aka zo wucewa aka kama matarsa wanda ita ce ake ce mata Sarra aka shigar da ita wajen sarki sai ya kasa komai da ita aka ce ya fito da ita ce kun kawo min shi umman mata ya ce fito da ita aka kira Annabi Ibrahim aka ce wace ce wannan sai ya ce hiya ukhti sai ce yan uwa ta ce ukhtuhu malamai suka ce ukhtuhu ukhtuhu fi din yan uwa ta ce addini mana sannan nabi ukhtuhu fil insaniyya yan uwa ta ce ba ya adam bace ita kullul alamin aqaribi ni yan duniyan nan yan uwanka ne danginka ne abuhum adamu wal ummu hawwa'u baban mu annabi adam ne maman mu kuma hawwa'u ce annabi ibrahim yace ma yace yan uwa ta ce shikenan karshe sarki nan yace annabi ibrahim ya wuce da matarsa zai wuce ya masa kyauta a cikin kyautar da ya masa sai ya hada masa da wata baiwa ita ce hajaru ita ce hajaru annabi ibrahim alayhi salam ya sadaka da ita shine sai Allah ya bashi dan farko ta sanadiyyarta ita shine isma'il an haifi isma'il yana jinjiri hadisin bukhari hadisi mai tsawo a cikin sahih al-bukhari sai Allah ta'ala ya ma annabi ibrahim wasiya wahayi cewa ya dau hajaru ya dauke ta daga biladush sham ya dawo da ita jaziratul arab ya dawo da ita hijaz makka a lokacin makadajin Allah ba gida gaba ba gida baya babu bishiya ko kwara daya dajin Allah ne dajin kuma sahara sai duwatsu Allah ya bada wannan umarnin ga dan yan goyo annabi ibrahim alaihi salam ya suka dan yi guziri dan abinci haka da dan ruwa suka taho a tafiya ma din suka kare annabi ibrahim alaihi salam ya aja hajaru da danta isma'ilu alaihi salam a waja ya juya zai tafi hajaru ta ce allahu amaraka an tad'ana huna shi allah ne ya ce ka ban mu ana ya ce ii allah ne ya ce in ba ku ta ce lai falan yi bayyan ce je ka tafi ba zai tozarta mu ba haji imani shi ya ce ka je mu ana ce e ce to tun da shi ya ce ba zai tozarta ba za allah ba zai walakanta mu ba allah ba zai tozarta mu ba ka yi imani da allah shi ce na annabi ibrahim ya tafi kafin ya tafi ya addu'o'i addu'o'i masu tsawo a ƙarshen suratul ibrahim ga sunan sun zo shi ce nan bayan haka wannan baiwa allah ba ruwa ba abinci da ya an batta a dokar daji sahara ce manya-manyan duwatsu ta fara galabaita dan ta fara galabaita ita ba ta sha ba me zai sha kawai yawo ya fara tsandara ihu yana kuka tainan in ka taba zuwa hajji wanda suka je aikin hajji a cikin ku za su tausaya mu hajaru tafiyar da ta rike tsakanin safa da marwa har su bakwai za ka tausaya mu baiwa allah ne haka ta rike su bakwai ta fara daga safa ta kare a marwa tana neman ruwa ta je ta hau safa ta leka ko za ta hango mutane ko za ta hango ta alama ta ruwa babu ta dawo ta koma marwa ta je ta sake hawa dutsen marwa ta wawwaiga ta wawwaiga ba ta samu komai ba ga danta na tsan da ra'ihu yana kwance a cikin kasa a cikin sahara shi ce nan can kawai sai ta fara dan jin kuka kaman alamar ruwa sai ta zo daidai wajen da dan nata kafarsa ta yake mummurza kafarsa irin kukan jinjirin nan an ji a daukai sai kawai sai ta fara ganin damshi sai ta fara budewa sai ta fara haka da hannu ta fara haka rijiyar zamzam ta zo kenan to daga nan aka samu zamzam da ya fara budewa sai ta fara tattarawa haka tana tattarawa da hannunta za ta tattara ruwa manzal na sussume ya ce rahimallahu hajara lau taraka zamzama lakanat ma'an ma'ina ya ce allah ya ji tsanta da ta bashi da sai ya zama ko ina garin makka ruwan ne amma sai allah ya kaddara rijiyar mu'jizar ta anan take ba za ta wuce nan ba yanzu sai ka ji aikin hajji a ta rigima da kai kan ruwan zanzan wani gara a kwace mishi da kashi da kada a kwace mai ruwan zanzan saboda darajar ruwan ba ruwan magaja ba ne na ƙarya ruwan gaske ne wannan ruwan magaja ruwan ƙarya ne wai ma'ul hayati wanda ya sha ma ya mutu duk wanda ya sha mutuwa zai to ruwan zamzam kenan tana aka samu shi to shine ibn ashur rahimahullahu ta'ala yake ba mu tarihi to daga nan sai ruwan zamzam yayi mutane sai suka fara wucewa in sai yayin sai su ga alamar ruwa a waje sai su roke ta ruwa sai ta ba su su kuma sai su ba ta abinci sai aka rika musaye su ka mata abinci su ita kuma ta ba su ruwa karshe sai suka ci ko ga ruwa haka ai sai su fara zama sai wannan yazo ya kafa kubba wannan yazo ya kafa bukkashi wannan sai gari ya zama gari sai makka gari ya fara zama ya zama gari makka ya zama gari annabi isma'il shine danta rijiya ta shi so daga kodai ya taso sai ya zama shine sarkin su gashi annabin Allah gashi sarki kabilar da ta fara zama a wannan wajen su yake ci musu banu jurhu sai annabi isma'il alaihi salam sai ya aure daga cikin su sai ya hayayyafi ayya to daga nan ne aka samu larabawa zurriyar annabi sallallahu alaihi nasabar annabi sama take kaiwa zuwa gare shi shi yasa malaman ilimin nasaba in sun kai sai su ce adnan in sun kai adnan sai su tsaya sai su ce wa adnan min waladi isma'ila shi adnan yana cikin ƴaƴan ko jikokin isma'il ibnu abbas radiyallahu anhu ma yace duk wanda ya wuce daga adnan faqad kadaba sai ƙarya masu zuwa su kawo a ce ga nasaban manzon sama har zuwa annabi adamu duk ƙarya ne sayyidina abdullahi ibn abbas yace allah yace wa qununan bayna dhalika kaseera akwai yayyan cewa ba san waye baban wani ba to daga wanda zai zo ya ce maka wai ga nasaban manzon sama tun daga wani ma ba wai na annabi ba tun daga baban shi zai baka saboda ƙarya sai ya faro daga baban shi kaza kaza saboda baban shi waliyi ne ko kakan shi waliyi ne ka san kowane waliyi jikan annabi ne ko ba haka bane kai ka taba ganin waliyin da ba ce ba jikan annabi sallallahu alaihi wasallam bane duk waliyi sai an san yadda aka kakalo sai a ce hasani ko a ce husaini ka taba ganin waliyin da ba ce jikan manzon sallallahu alaihi wasallam bane ai sai an bi ta nan sannan kawai sai a ce waliyi ne shi a anshe shi sai an danganta shi zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya dan raba to daga nan ne za a yadda da shi to ibn abbas yace ƙarya ne ba a wuce adnan daga adnan ka tsaya to shine aka samu laraba annabi sama daga nan yazo to shine sai yake cewa saboda Allah ta'ala ya umarci annabi ibrahim alaihi salam ya aja matarsa da ɗansa isma'il a wannan wajen wa arada an takuna nash'atu al-arab al-musta'ribati wa hum dhurriyyatu isma'il fi dhalika al-makan Allah kuma yayin nufin cewa zuriya annabi isma'il alaihi salam su kasance a nan zai rayu annabin ƙarshe a nan zai fito annabin da duk wani duk wata kabila ta yi burin a ce a cikin ta yake yahudawa ba su da mafarkin da ya wuce a ce annabin ƙarshe ya zo a cikin shi amma sai Allah bai kaddara haka ba Allah ya kaddara wannan annabin namu ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa tadewa ta tabbata baka bi shi ba in mutum ya kifin manzon sama tadewa ta gama tabbata a kansa a ce ga wani umarni na manzon sama ka saba masa tadewa ta tabbata ko ka rike bid'a ka rike kiwo abubuwan da annabi sama ba shi ya karantar da su ba wannan tadewa ta tabbata ga mutum to Allah ta'ala ya kaddara zuriya annabi isma'il alaihi salam wacce manzon mu sallallahu alaihi wasallam daga cikin ta ya fito ta rayu a can liyanshau ummatan asilatal ara'i domin su rayu a wajen su kasance masu karfin ra'ayi balarabe yana da kaifin tunani balarabe Allah ya bashi kaifin tunani kowa ka yanzu dan balarabe in an yaye shi ya fara magana to in Allah ya taimake shi ya kalle ka yanzu she maka baiti 100 ya sufanta ka tun daga saman ka har kasan ka da ka kuma ka ce ya sake nana ta da ya kuskure ko ɗaya ba sai balarabe Allah ya ba su wannan asilatal ara Allah ya ba su wani irin kaifin ra'ayi azizatan nufus sannan larabawa suna da rai mai ƙarfi ba komai ke kada su ba sabitatal qulub sannan su rayu zukatansu su kasance tabbatattu da kakku لأنه قدر أن تكون تلك الأمة هي أول من يتلقى الدين الذي أراد أن يكون أفضل الأديان وأرتقها Allah ya zabi haka ne ya zabi larabawa domin su kasance su ne farkon wanda za su fara karban addinin sa addinin da yafi kowane addini addinin da yafi kowane addini kafuwa da kuma daraja da kima sai ya zaban musu wani kebantaccen waje ya shirya shi ashe ba haka ne ake shirya mutum ba sai ka shirya mai waje sai ka shirya mushi waje ba ko ina tarbiyya ke yi kyau ba idan ana son a shirya wani ya zama wani mutum na daban to hatta wajen da ake son ya zauna a ciki sai an shirya masa me yasa kaga bature da in zai yi makarantu sai ayi a bayan gari ba hayaniya dalibi mai karatu yana bai san hayaniya karatu zai san hayaniya in ana hayaniya in ka haddace abu goma in aka yi wata hayaniya wani mashin din ya zo ba to sai tara su tafi a bakka da daya imana aka zo aka burga ko yara suka cire mofula wallahi in ka haddace abu goma sai tara su tafi in ma baka yi sa'a ba duka sai su tafi karatu baya san hayaniya bai san damuwa wani malami ba ku wata kissa rufe da ita wata rana yana karantar da almajiransa shikenan sai bai washi ta leko sai ta ce yalla bai an ce gari ya kare yana karantarwa sai ya shiru can sai ya rasa ma ina aka tsaya a karatun can sai ya ce wallahi laqad ansatni mas'alatuha alf mas'alatin min al-'ilm ya ce wannan maganar ta zo min da ita daga cikin gidan nan ta ce ba gari wallahi ta mantar da ni mas'aloli guda 1000 na ilimi shi da san tafi to ka karatu bai san damuwa karatu bai san hayaniya in akwai wannan matsalolin guda 2 ba cika karatu ba Allah madaukaki take ya rufa mana asiri ya taimake mu za mu tsaya a nan maganar Ibn Ashur rahmatullahi alaihi in mun tashi goban Allah kai mu za mu ci gaba daga ayar Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta a cikin addini Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu an ce akwai neman taimako wanda aka saba yi duk bayan kwana 2 Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu Allah madaukakin sarki ya ba shugaban kasar mu lafiya sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh